أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara jaddada godiyan mu ga Allah tsarkakekkin sarki madaukaki wanda ya halice mu kuma ya bamu damar sake haduwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka inda muke fahimtar kawunan mu da kuma ƴan uwan mu addinin mu na musulunci Muna cikin darasi na 21 inda in mai sauraro da kallon mu kuma bai manta ba mun yi bayanai masu muhimmanci inda muka yi bayanin muhimmancin mutum a cikin musulunci kalkashin wannan mutum din mun yi bayanin abubuwa guda 8 sannan muka yi bayanin muhimmancin rayuwa shi ma a cikin musulunci wanda ita rayuwar nan tana da abubuwa ƙarƙashin ta ita kuma guda 4 za mu sake maimaita gayin su yanzu abu na farko muka ce abinda ba Allah ba to halitta ce ta Allah duk abin da muke gani cikin wannan duniya din ai ba Allah bane kenan halitta ce ta Allah sannan abu na biyu rishin dawamar wannan duniya din shi ma mun yi bayani muka bada misali da ayoyi na alqur'ani wanda suke cewa duniyan nan ba za ta dawama ba har ma mun yi ishara mai kyau nan kuma zamu ƙara yin wata inda zamu gane cewa lalle wannan duniya din ba abin dawama bace Imam Ali alaihi salam dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasi bayan annabi shi wannan imam din shine imam na farko bayan wucewar annabi wanda a mazhabi na Shi'a shine wasi wanda Allah yace abi wannan ba shine bayanin darasin mu ba amma zai zo nan gaba cikin bayan darosa da dama zamu kawo dalilai masu ƙarfi wanda suke nuna cewa wane ne wanda Allah ya yarda abi bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi imam alin nan yana cewa a cikin nahjul balagha yana cewa wa'iddu lahu qabla nuzulihi fa inna laghayata alqiyama yana cewa ku shirya mata wace ce ana nihin al-maut ita ce mutuwa ku shirya ma mutuwa duk abin da za ku yi cikin wannan duniya din duk kai da kawon da za ku yi duk shekarun da za ku kwasa cikin wannan duniya din kar ku yarda ku bar wannan duniya din ba ku shirya mutuwa ba shirya mutuwa kuma ayyuka na kwarai amal salih tun da mu wannan duniya din da Allah ya halice ta jarabawa ce yana cewa a cikin suratul mulk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yana cewa yayi ku mutane yayi ku ne a cikin wannan duniya din yayi mu gaba daya dan ya jaraba mu ya ga wane ne yayin aiki mai kyau kenan shirya ma duniya ko kuma shirya ma mutuwa shine ta hanyar yin ayyuka masu kyau Imam Ali ce mu shirya mata kahin ta sauko fa dan gaskiya ce wadda baya da za a ka guje ta in kai baka mutu ba tana yawa gidanku wani ya mutu in ba a samu haka ba makotanka tana yawa sun mutu wani daga cikin su ya taɓa mutuwa, kai ƴan ungwanku, ƴan garinku, ƴan ƙasarku, baka cewa baka taɓa ganin mutuwa ba ko baka taɓa jinta ba. In ba ka ce baka taɓa ji ba, dan uwana ka ziyarci likita mana. Kullum ana hiddo mutane waɗanda sun riga mu gidan gaskiya. Kenan tana zo maka, tana zowa wata gaskiya ce wadda tana nan tahi. Saboda haka Imamu Ali ya ce ka shirya mata, saboda ita wannan duniya ɗin da kake gani kana wasa wajen shirya ma mutuwa, ka sani ba ita ce ba abinda Allah yake nihi. Da ita ce sai a ce ka je kai ta sharholiyarka, kai abinda kake so, ka ji daɗinka. Kamar yadda wasu mutane suke cewa wannan duniya ɗin kawai mun zo ne mu rayu, na mutu wa na haya, wa ma nahnu bi mab'uthin. Suna cewa wannan duniya ɗin kawai mun zo ne mu rayu, mu ci mu sha, za mu mutu, su sun yarda ma za su mutu, kuma za a rayar da su a nan gaba, ba su yarda wannan ba. Amma sun yarda kawai za su rayu a nan ne kawai. Saboda haka nan gaskiya ta Allah, wadda saboda ita aka yi wannan duniya ɗin, ita ce lahira. Saboda haka nan shi ne abu na biyu don mu san matsayin wannan duniya ɗin, kenan ita shin hida ce don lahira, ba wai ita ce ba ƙarshen abin da Allah ke yi. Sannan rashin taƙaituwar duniya da abin da muke gani, ko rashin taƙaituwar halitta, wannan duk abubuwan da muke gani ba wai su kaɗai ba ne halitta, mala’iku ma halitta ne, aljannu ma halitta ne, haƙiƙa ce wadda mun sani muna ganinta. Sannan duniya mu zo mu ƙara tabbatar da cewa Allah ne ya halitta ta. Wannan a taƙaice cikin darussa wanda suka wuce kenan, da ƙari kuma kan abin da zai kammala mu wannan bahasi da muka yi ishara kan shi. Sai abin da za mu karanta a cikin wannan darasi ɗin shi ne sanin Allah ga kowa. Allah kowa yana iya san shi, kowa yana iya san shi. Saboda haka nan ma nan gaba zai zo cewa Allah da ya halicci kowace halitta sai da ya sa cikin zatinta san neman mahaliccinta, daga cikin baiwar da Allah ya ma mutane kenan. Allah bai kyale mutane haka nan ba, saboda ya san za su bace idan har ya bar su. Saboda haka nan ya sa hamma a cikin zatinsu san neman sanin mahaliccinsu, kuma ya sauƙaƙa wannan hanya ɗin. Kamar da Alƙur'ani ma in muka lura littafi ne mai wahala karatu, mai wahala haddacewa, amma Allah ya ce wa laqad yassarna alqur'ana lidhikr, shi ma Allah ya sauƙaƙe shi. Fa hal min muddakir, shi akwai wanda zai tunani ya gane wannan? To wannan kenan, za mu san Allah abin sani ne ga kowa. Cikin wannan akwai muqaddima ta bayanin tarihi dangane da abin da ya shahi sanin Allah. Mu sani cewa mutane da suka wuce za mu zo da bayaninsu nan gaba. Manyan masu tunani, tarihi, maktabobi na addini da ma wanda ba na addini ba, sun tahi akan akwai Allah. Bayanin zai zo nan gaba, inda za mu kawo tunanin wani wanda ake ce ma Aristo, da Galilei, da kuma Newton, da ishara kan sanin Allah lokacin jahilci, da kuma bayanin shi ma sanin Allah a cikin Alƙur'ani. To tarihi ya nuna da duk waɗannan masu tunani sun nuna cewa akwai Allah, sai dai matsalar tana wuri guda, cikin sanin wane ne Allah ɗin, wane ne hakikanin Allah. Tambaya, shin Allah ɗaya ne ko kuma da yawa ne? Yaya sifofin Allah suke? Mai ilimi ne? Masanin komi ne? Mai kula da bayan shi ne? Mai tausan bayan shi ne? Mai taimakon su ne? Mai karɓar addu'o'in su ne? Mai arzuta su ne? Mai tsare su ne? Kai ga sifofi nan da yawa wanda a cikin alqur'ani muna itiqadin Allah ya mun bayanin su amma za mu karance su ya wannan sifofin suke tunda matsalar nan take shi yasa ma za mu ce gaba daya annabawa na Allah subhanahu wata'ala Allah ya turo su ne mu sani mu rike kuma mu ji da kyau Allah ya turo annabawa ne saboda su gyara ma mutane aqidar su saboda sun tarda aqidar mutane game da Allah ta lalace ta gurbace shi yasa kowanne ma zamani wa in min ummatin illa khala fiha nadir kowace al'umma sai Allah ya turo annabi a cikin ta saboda mi saboda in ya bar wani annabi ya wuce da tsawon karni daya ko wasu shekaru zaka samu mutane sun shiga cikin wani yanayi sun fara mancewa da Allah saboda mi akwai shayatin na mutane da na aljannu sanannan suna aiki kullum kuma sun dauki alƙawari sai sun bada dan adam saboda haka nan alƙawarin Allah ne zan ki turo annabawa su zo su gyara gurbataccen tunani wanda suka tarda a cikin mutane saboda haka nan kusan zamu ce sun zo ne ba wai dan su nuna mutane akwai Allah ba na'am yana daga cikin wazifar su su nuna akwai Allah amma abu mai muhimmanci da suka zo su nuna Allah ɗaya ne kuma ga sifofin shi su kawo dalilai na hankali wanda zai gamshi kowa wanda zai ji zai yi cewa lalle lalle haka ya kamata haka Allah ya kamata ya kasance cewa shi kadai ne ba wai da yawa ba sannan kuma bai kamata ya kasance wata halitta ba wanda muna ganin ta wanda in ni ba hi karinta ba kai ka hi karinta a ce ita ce Allah bai kamata mu riki dabba a matsayin Allah dabbar da muna iya yanka ta mu ci naman ta ko kuma an kai baka yanka wasu al'umma yanzu kamar wasu wanda suka rike saniya a matsayin Allah su saniya suka rike a matsayin Allah su alhali sun sani wasu al'ummutan saniyan nan ko munan da duk sauran al'ummu na duniya naman ta ake ci ana yankawa ai amfani da naman ta har ma ai amfani da fatar ta saboda haka kenan Allah sifa shi mai kyau ita ce ya kasance makadaici kuma mai sifa mai kyau ba irin sifofin mutane wanda muke rayuwa da su ko halittu wanda muke rayuwa da su ba wannan yana daga cikin bayanin tarihi na dangane da abin da ya shahi sanin Allah dan saboda mi kar ya zamanto mun samu kuskure cikin fahimtar wane ne Allah dan kamar yadda muka ce za mu zo da bayani nan gaba cikin darasi na gaba wa'anga mutane din wa'anda aka yi kuma ana amfani har yanzu da tunanin su yaya suka tai akan tunanin Allah wannan tunanin nasu kai ya rode mu wannan tunanin nasu kai ya zamanto ya gilgiza mu har ma mu yi watsi da tunanin Allah subhanahu wataala saboda shedanu kamar da muka ce suna nan suna aikin su suna yin waswasan su cikin mutane kai ka yarda ka wada cikin yaudarar su kai ka sani ka dauki alƙawari wurin Allah subhanahu wataala zaka bi shi tun lokacin da ya halice ka ko mu ce tun lokacin muna arwahi kadai ruhi ne muke mu kadai Allah ya ce ya dauki alƙawari tare da mu dukkan mu mun dauki alƙawari mun ce za mu bauta ma Allah wannan dake ba shine darasin mu ba da mun zo da bayani ainihin hakika yadda Allah ya dauki alƙawari da mutane kuma suka yi da sun yi alƙawari har ma yake akada cikin wani wuri yake cewa alam a ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin za mu tsaya anan wurin sai darasi na gaba kamar yadda muka yi alƙawari insha Allah subhanahu wataala za mu zo da bayani na tunanin magabata da kuma alqur'ani mai tsarki insha Allah subhanahu wataala wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin